sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa daruruwan malaman makaranta ne ke ci gaba da zanga-zangar jan hankalin hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa wasu kudaden albashinsu da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba. Sai shiru guda amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Cikin yini ɗaya zuwa safiyar yau Asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da yafi na kowace rana a yawan mutanen da cutar ke halakawa a kullun. Daga cikin mamatan hadda wani ba Amurke da ke zaune a yankin Wuhan a China inda cutar ta fara bulla. Kamar yadda jami'an ofishin jakadancin Amurka suka bayyana a birnin Beijing. A cewar ofishin mutumin mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Ako kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan. Sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kira zaton cutar ta corona ce, ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Amurka ta ce za ta ba China dala miliyan 100 da sauran ƙasashen da cutar ta bulla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. Hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin kota-kwana a yankin. Hukumar ta WHO ta ce wasu mutane 270 sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 24, yayin da zuwa yanzu mutum biyu suka mutu sanadiyar cutar a wajen China. Matishidi Moti, jami'ar a hukumar ta WHO, ta faɗa murya Amurka cewa yadda cutar ta shiga wasu nahiyoyin abin damuwa ne matuƙa.
We know that there is a quite significant travel of people from China to Africa.
Tace mun san cewa ana yawan tafiye-tafiye tsakanin Afirka da China, akwai 'yan kasuwa, sannan akwai mutanen Sin da ke aiki a sassan Afirka. Hakan ya sa muka shiga yanayi na damuwa. A ƙasar Thailand, wani soja da ya laɓe da bindiga a wani fitaccen rukunin shagunan kasuwanci a arewa maso gabashin ƙasar ya harba mutum 20 har lahira. Sannan ya jikata wasu 31 a cewar jami'an ƙasar. 'Yan sanda sun ce sun mamaye yankin shagunan a lokacin da lamarin ya faru, kuma kamar yadda ministan lafiyar ƙasar ya faɗa, an kwashe duk garokin da ke cikin ginin. Ya kuma ƙara da cewa cikin waɗanda aka harba har da wani likita da ya je kai ɗauki ga wani da lamarin ya ritsa da shi. 'Yan sanda sun ce sojin ya ɗauki wannan mataki ne sanadiyar fusata da ya yi bisa wani rikici da suka yi kan fili. Ɗan bindigar wanda aka bayyana sunansa a matsayin Sajan Jakarapan Toma, an ce tun da farko ya harbe wani soja da wata mata kana ya jikata wani mutum na uku saboda wani rikicin fili da ya taso. 'Yan sanda sun saki wani hoto da ya nuna yadda ake tabbatar da mutane daga ginin, amma kuma ba su faɗi inda ɗan bindigar yake ba. Da safiyar yau Asabar ne al'ummar ƙasar Kenya suka yi layi a titunan birnin Nairobi domin yin bankwana da tsohon shugaban ƙasar Daniel Toroitich Arap Moi wanda ya rasu. An aje gawarsa ne a ginin majalisar dokokin ƙasar, inda dubban 'yan ƙasar suka yi ta tururuwa zuwa yin bankwana da ita. Da safiyar yau shugaba Uhuru Kenyatta ya yi wani jawabi a kafar talabijin, inda ya faɗi irin kyawawan halayen tsohon shugaba Moi.
We commence the final journey of a great son of Kenya, a cherished brother.
Yace a yau mun kaddamar da tafiya ta ƙarshe ga wannan jarumi ɗan ƙasar Kenya, ɗan uwa, mahaifi, kuma abun koyi ga mutane da dama, wanda gwarzo ne a gwagwarmayar haɗin kan Afirka. Moi da ya rasu ne a ranar 30 da ta gabata, yana da shekara 94.
Da Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan malamai ne ke ci gaba da jan hankalin hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, bisa wasu kudaden albashinsu da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba. lamarin da ya kai su ga garzayawa kotu suka kuma samu nasara a shekarar 2018. Sai dai duk da wannan hukunci na kotu har yanzu malaman ba su samu biyan bukata ba, ko da yake gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi ikirarin cewa ita mai bin doka ce, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya turo mana daga Yola.
Bayan zage mutaren yako, tsohuwar gwamnatin Ahmadu Murfin Tire ne ma ta dakatar da waɗannan malamai na embassy, wato a shekarar 2014, yau fiye da shekaru biyar kenan, kuma tun a wancan lokacin ne ma suke bin haƙoƙinsu, lamarin da ko ya kai su garzayawa kotun ƙwadago, wanda a ƙarshe kotu ta ba su nasara a shekarar 2018 da suke nuna takeicinsu. Waɗannan malamai su 600 da suka garzaya kotun sun ma buƙaci gwamnatin jihar Adamawa ne da taiwa Allah ta mutunta umarnin kotu ta biya su haƙoƙinsu na watanni 30. Fred Mbashi, ɗaya daga cikin jagororin waɗannan malamai, ya ce ai abin mamaki ne ma a ce tsohuwar gwamnatin Fintiri ta wancan lokacin ita ce ma ta kore su, sai kuma gashi a wannan zamani da Fintirin ya sake komowa rijiya ta bada ruwa, amma gugana neman hanawa.
Sunana Frederick Mbashi ni ne wato na biyu a cikin wannan shari'an da muka shigar a kotu. Gwamnati lalle bata biya mu ba, tunda aka bamu wato shari'a namu wanda ya tabbatar kan cewa mu keke ma'aikata ne, kuma ya kamata a biya mu a 2018 har wayo, wato ba iya an saurara an biya mu wannan hakkin mu ba.
An gaya mana kan cewa shi kansa gwamna ya gayyace ku, ba ku je ba ne?
Lalle mun samu zama da makaraban gwamna da kuma shi Attorney General na state gabaki daya, mun samu zama da su, mun duba yanayin abin da suka sarrafa. Lalle ba na cin gaban mu kuma ba na son mu suka yi ba, sun nuna kan cewa idan lalle muna so wata shiga wannan abun, sai dai mu yafe duk hakkin mu da kotu ta faɗa, da aiki na muka yi na wata 30 mu aje shi a gefe, mu je mu saya wato form a Civil Service Commission, mu bi layi ayi mana screening, in mun cancanta a bamu aiki, salinan a bamu aiki.
Kaman ku nawa ne wannan abun ya shafa?
Mu 2,193 wannan abun ya shafa, amma mu da muka shiga da kara a gaban kotu mu 659 muka shiga da kara, domin shi gwamnan da karan kanshi ya sai da wannan, shi ne ya fara dakatar da mu aiki a 2014 a kan cewa zai mai da mu a wuraren aikin da ya cancanta. Salinan bai iya yi haka ba, ya tafi, wanda muna da zato ya riga san komi da komi, ya sake waiwaya baya duba alherin da ya niyya yi da farko.
Shi mako da yake garin haske, ɗaya daga cikin waɗannan malaman da abin ya shafa ya ce yanzu haka wasu da dama sun mutu ba tare da an biya su haƙoƙinsu ba, batun da ya ce fa akwai abin dubawa.
Ni ne Abubakar Adamu, Bas G1 coordinator na Numan Local Government. Kotu ta ba da oda akan cewa biya mu kuɗin mu naira 638,966 da naira 400, shine abin da kotu ta ce ta biya mutane 659 wanda suka shigar da kara kenan. So amma izuwa yau ko kuma bamu gani ba malam.
Kamar wani hali kuka shiga yau shekaru kusan fiye da biyar da ba biya ku ba?
Gaskiya mutane sun shiga halin haulayi, mutane dewa daga cikin mu waɗansu sun riga mu gidan gaskiya, daga cikin waɗanda ma dan ya kira ma yanzu akwai coordinator namu na Guyuk wanda muke wannan gugurmaya da shi a yau bayana, akwai irin su Sonda Mija yana Numan Local Government yau bayana, akwai Alhaji Muhammadu mai adashe irin su Basana, akwai da dama suna nan, akwai mata da dama, duka waɗannan duk sun tafi.
Akwai dai mata da dama cikin malaman da lamarin ya shafa, inda wannan malamar ta bayyana halin da suke ciki musamman masu matan.
Sunana Mildred Musa Suleimanu Aliyu. Gaskiya abun ba sauki ne, yawancin mu man ka gansu gaskiya ba ma ba za ka iya ba kyan gani, da wasu ƴaƴansu ma har sun shiga sace-sace saboda su iyayen ba za su iya su biya musu bukatunsu ba. So gaskiya muna roƙon gwamnati ta dube mu da idanun rahama.
To wai ko me gwamnan jihar Adama Ahmadu Murfin Tire zai ce game da rashin biyan malaman haƙoƙinsu? Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yada labaran gwamnan cewa yi.
Duk da hukuncin dai ai hurumunsu ne, ba wai gwamnati ba ta so ta biyan su ba. Dama gwamnati ai ka san a daure take, ko da shike ba shi mai girma gwamna Ahmadu Murfin Tire ba ne a lokacin sa aka yi wannan. Duk da yake an riga an zartas kuma an ce a biya su. Mu masu bin doka ne, shi kuma mai girma mai bin doka ne, za a duba shi jami'i wanda babban jami'i wanda yake lura da sha'anin shari'a da kuma ma'aikatar lauyoyi suna kan duba wannan domin a ga yadda za a yi a bi umarnin ko kuma doka da kotu ta bayar.
Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da gwamnatin PDP a jihar ta sallame wasu ma'aikata fiye da 2,000 da gwamnatin APC ta dauka, batun da kakakin gwamnan ke cewa an bi ka'ida wajen sallamar su. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:42. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina, mai son jin tarihin Iccen Bini da Zugu mai matukar amfani, da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin shi Haruna Muhammad Katsina ɗin kan hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Haruna Muhammad Katsina kan hasumiyar gobarau. Idan Malam Haruna na saurare, ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da amsoshinka.
Banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin, musamman a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98, malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina. Abinda yake, idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa. Ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen ƙasar Hausa. So haka ita ma hasumiyar gobarau, idan an hauta can ƙarshe ana hango abinda yake nesa. So da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan ƙasa ta Katsina a wannan lokaci. To sannan akwai zamani da ya zo, zamanin sarkin Katsina Umaru Dallaje, an samu ƙarancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau, wanda a lokacin har aka ce gininta ya ɗan fara rushewa. To amma a zamanin sarki Katsina Sarki Dukko sai aka ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau a wannan lokaci, aka maida ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da haɗin nan. Sannan daga baya gabaɗaya dukkan birnin Katsina jama'a nan ne suke yin haduwa, suke sallar Juma'a a nan wannan wuri, domin an samar da masallacin na Juma'a. Wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta na addini. Amma a karni na 18 da aka gina wani masallacin Juma'a, wato da ake kira masallacin Dutse a kusa da kofar Soro, a karni na 18 sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar Gobarau sai rago, sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar Juma'a, sai majama'a suka rabu biyu. Amma kafin wannan lokaci jama'a nan ne ake zuwa, ake matsinke, ake tsinkaya, ake zuwa ma'ana a yi sallar Juma'a. Sannan bayan an yi sallar Juma'a, sannan kuma sai a yi kasuwanci, saboda akwai kasuwa kusa da wurin. Sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu, sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu. Musamman akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim Almagili, wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa, bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina. Sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad At-Tazakti, sannan akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim, sannan akwai Sheikh Umar bin Akit, sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti, sannan akwai Sheikh Aqib Al-Ansumani. Duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni da Katsina, amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar Gobarau. Sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama. Littattafan da suka fi karantawa, akwai littattafan tafsiri, akwai littattafan hadisi, akwai littattafai irin na shu'ara, wato waƙoƙi irin na zamanin jahiliya, su ne ake kiran su shu'ara. Sannan akwai ilimin mantiki, akwai ilimin hisabi, akwai ilimin harshen Larabci, akwai ilimin tarihi, akwai ilimin falsafa. Duk waɗannan fannoni shi ne waɗannan malamai suke karantarwa a wannan wuri. Abinda zai ba mu mai sauraro mamaki game da wannan hasumiya ta Gobarau, wannan hasumiya ta Gobarau ta yi kama da wani wuri da ke cikin Timbuktu da ake kira Sankore. A masallacin Sankore jami'a ce guda kamar yadda take jami'a guda a wannan hasumiya ta Gobarau. Sankore, tsarin ginin hasumiyar Sankore ta yi kama da tsarin ginin hasumiyar Gobarau, domin ni na shiga hasumiyar Gobarau lokacin da muka je Katsina, sannan kuma na je birnin Timbuktu, na kuma ga yadda ainihin hasumiyar wato masallacin da ke wato Sankore yake.
To sai kuma kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen Bini da Zugu ko Jatropha a Turanci, kamar su tarihin iccen, yanayinsa, yadda ake nomansa, irin wuraren da aka fi nomansa, da ko a wani irin yanayi ake nomansa, da amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa, da kuma ko shin yana da wasu illoli. Idan mai tambayar na saurare, ga shugaban shirin yaɗa iccen na Bini da Zugu a Najeriya, Dr. Kabir Abdul Qadir ɗan mama da ansarka.
To, wannan icce na Bini da Zugu, wato an kawo mana shi ne daga wato kudancin Amerika, fiye da shekara 200 baya. Lokacin da aka kawo an kamar da masara da tumatir. To, shi wannan Bini da Zugu turan da suka zo wato na Portuguese sun kaci ne saboda su rika kare wannan lambunsu da kuma kare inda suke zama. Saboda shi wannan ikin na Bini da Zugu wato yana hana dabbobi su shiga cikinsa. To, shi ya sa duk wani tsohon gari da ke gani wato za su ga Bini da Zugu.
Dr. Kabiru, ta yaya wannan icce na Bini da Zugu ke hana dabbobi ɓanna?
Wato, shi Bini da Zugu in ka shuka ko ka daka shi, to bayan ya kama wata hudu, to ina ya hiri shi gaba ɗaya sai ya koma duhu. Sai ya koma duhu. Ina ya hiri saboda kan ba wata dabba ko mutum wanda ke cuta. To, kan ko da haka nan dabbobi ma suna da wani kamar na'ura wato a rusu wanda wato take gane wato warinsa in suka zo kusa da shi haka za su gane wannan gadi ne sai su ja baya. To saboda haka nan tura suka amfani da su yadda kan dabbobin daji su rika zo musu a gidaje. To haka kuma suna amfani da shi a lambu saboda kan dabbobi su shiga su yi musu ɓarna.
To Dr. Kabiru shi mai tambayar wato Malam Muhammad Haruna Katsina na son ka mai ƙarin bayani game da yanayin wannan icce na Bini da Zugu.
Na yi ba maki da sha'awa cewa wannan bawan Allah mai tambaya ya hito da Katsina. Saboda Katsina mun yi aiki sosai a kan maganar iccen Bini da Zugu. Hanyar misali a nan Bata Dayawa local government. Muna da ƙasar filiyar da muka yi a tsakanin wasu ungumi guda hudu wadda muka dasa shi. Muka dasa shi saboda mu gwada amfani ta a kan yadda zai haɓaka karkara. Muka yi amfani da wa'annan mutanen wadda duka yau su dubu ɗaya ne da ɗari biyu. Bayan mun dasa shi ‘ya’ya muka ɗaya da ‘ya’yan sai muka je muka sau daga India muka sau indi na mata wannan kwara ta dubu da dubu. Ba mun make sayar da muka kira muku muka ce ke mu da muka faɗa muku mu ba ma'aikatan gwamnati ba ne mu kuma ba kamar ‘yan business ba ne a nomin gone sai mu gaji za mu taimaka ma rayuwarku. Inda bayan da muka shuka shi muka make shi muka kira al’ummar gari muka ce su kawo mana mutane daban-daban wanda za mu koya musu yadda su sana'o'i da amfani da wannan mai din. So kawo mana mutane 150 a ciki akwai tsaki akwai matasa akwai yara akwai kuma wa'anda ke da makasa. Haka muka ɗauko muka ce kanta su ankara da ko sun makaranta ko da su makaranta ba abinda za mu kawo musu fasaha ne ku ɗauki wannan ku sa wannan zai ba ku wannan. To haka muka dai muka gwada musu nau'in guda tara yadda ake mai daban-daban da man shafawa da man kai sa'annan muka kawo sabulai daban-daban da wanda za ki wanka da wanda za su tsaftar to muhallinsu. Sa'annan muka koya musu yadda za su yi candle yadda za su yi shaltox duk da zai wannan mai na dinga yi. Saboda haka ina faɗa ma shi man dinga zuzu shi wani icce da ba ɗaya na dinga zuzu wato icce ne wanda yake wato yana da amfani daban-daban da icce ci da kwale ci da mai ci da ganyen komin yadda abin amfani ne.
Wato Dr. ina fahimce ka shi wannan icce na Bini da Zugu ana noma shi ne saboda man da ake samu daga gare shi?
A'a shi kai ka san ka ba a gano ai ba daɗewa ba ne a gano cewa wannan nasi yana amfani. Ai da an yi amfani da shi iccen ne da ma'amutai suka ankara cewa shi in ka ebo min da wannan icce ɗin ka sa a baki ka tattauna baki ka zai cika da kowa. To sai ka ce duk wani ciwon bugu wato ciwon baki naka. Da daren suka zo cewa in mutum yi ciwo aka matsa mai wannan icce daga nan cijinin zai tsaya. Ko bayan haka nan wato duk wani ciwo na kan fata ko da kaski ne ko da ƙanƙaro ne ko da ƙuraje ne in ka sa zai warke. Suka fara gane wannan. Sa'annan sai da cewa shi wannan in ka ɗan tauna ka ɗan daga wannan ɗan kwara ɗin wato za ta kashe maka ciwo irin na ka daɗe ba kai bayan gida ba. To yana wannan aiki ɗin. To a hankali aka yi ta gane da aikinsa har ta kai a gane cewa in mace ko ta haihu ba nono in amfani da wannan nonon yakan zo. Sannan aka gane ci a nan abubuwa daban-daban tun da ke ce wasu har zuwa ci wannan ganyensa. Kowane akwai aikin da ake yi a abin da ke yi na ma'abin ne. na maganar kiwon lafiya. Ai da kiwon lafiya aka fara banda hana wannan dabbobi da shiga cikin gona ko cikin gida. To daga bisani ne na ka gane ashe wannan kwaya din lokacin da ka maƙe ta kamar da ake maƙe gida ka samu mai ka samu tunkuza. To man nan din nan in sai a gaye daidai da mai wanda ake sawa da injin wanda ke amfani da diesel. Wato in ka maƙe shi ka tace shi akwai injin na diesel wanda za ka sa na generator wanda zai ba ka wuta. Sai a gane kuma cewa in ka je ka sarrafa shi sai amfani da sojan hydroxide kamar yadda ake kamar da sabulu din nan. Ka gane ko kai amfani da ethanol ko methanol to zai ba ka wani mai kwatancin na diesel wanda ake saya a LPG wato za ka isa cikin mota ka kai tafiya. Sai a gane kuma in ka je kai wannan kuma ai za ka isa a cikin jirgin sama ya tafi. To ka ji yadda a wannan ya bunƙasa noma wannan itace na dindazin.
Wato doctor in na kula wato kenan an gane cewa ana iya amfani da man bini da zugun a matsayin makamashi da kuma magani?
In shi inda ba ya sha babban da in ka ga akwai makamashi guda kamar uku zuwa hudu wanda ake kwabo da su yanzu. Ka ga akwai makamashi wanda ake samu daga rana sannan akwai makamashi wanda ake kuma samu daga kamar iska. Sannan akwai matakodiyar nan shi wannan kini a gaba saboda shi zai ba ka makamashi wanda zai ba ka wutar lantarki. Zai ba ka makamashi wanda zai ba ka zahi. Wato kamar inda ake cikakke neman kamar bola.
Haka.
Kamar inda ake yi kamar inda ake yawa to za ka yi amfani da shi. Sannan kuma shi zai kuma ba ka makamashi da za ka yi amfani da shi. Kamu a wani injin wato ko da mota ne ko da jirgin sama. To duk wannan makamashi yana bani.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan iccen na bini da zugu da kuma wasu tambayoyin. A madadin Dr. Kabiru Abdulkadir ɗan mama da masanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, masu sauraro a yau za a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba, amma kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To cikin yini daya zuwa safiyar yau Asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da ya fi na kowace rana a yawan mutanen da cutar take kashewa a kullum. Daga cikin mamatan hadda wani ba Amurka da ke zaune a yankin Wuhan a China inda cutar ta fara balla kamar yadda jami'an ofishin jakadancin Amurka suka bayyana a birnin Beijing. A cewar ofishin mutumin mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kyautata zaton cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Amurka ta ce ta ba China dala miliyan 100 wato za ta ba ta dala miliyan 100 da sauran ƙasashen da cutar ta bulla domin yaƙi da ita. A daidai lokacin da rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. Hukumomin lafiya wato hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar ta coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin ko takwana a yankin.
Sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.